بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 20 ga watan Rabi'ul Awwal hijiratul Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tana da shekara 1439, daidai da 9 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2017. Wannan shine cassette na biyu cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama wallafar Al-Imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani شيخ الإسلام رحمه الله. وانا اللتافي ينا كرن تدموني قائدو جن شريعة دنگني لتبت الددي توا أبسا منهج سلفا ومغباتا النبو دا صحبي وجم معاملة دا أكيدا دا ثورا الأمورا الديني. الله بنجي ساكا ابن تيمية دا الخيري أدرس دي غباتا منجي بياني أتتكيشي دنگني دا مقدمة دا تاريهي da nau'o'in wasu nuskoki littafin nan. Kamar yadda muka alƙawarta kai tsaye, za mu shiga karanta muqaddimar da ainihin wato wannan malami mai taƙiƙi wanda shine Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullah yayi wannan muqaddima. Yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yace godiya ta tabbata ga Allah. Muna godewa Allah, muna neman taimakonsa, muna neman Allah ya gafarta mana zunubanmu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu. Muna neman Allah Ubangiji ya tsare mu daga munanan ayyukanmu. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Yace ina shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ina shaida cewa Annabi Muhammadu salawatullahi wa salamuhu alaihi bawan Allah ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Amma ba'd, malam Rashad Muhammad Salim rahimahullahu yace bayan haka, fa hadha huwa alkitabul khamis min alqism alawwal. Wannan shine littafi na biyar daga cikin bangarorin bangare na farko min maktabat ibn Taymiya na watu library da tattafaina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qad a'anani Allah subhanahu hatta atmamtu juz'aini min alkitab alawwal. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na gama tahqiqin juz'i biyu na littafin Minhaj as-Sunnah. Thumma asdartu alkitab ath-thani, sannan kuma nayi na fitar da littafi na biyu. وهو المجموعه الاولى من جامع الرسائل. wanda wannan littafin nabi da na fitar shine wani bangare na farko na jami'ur rasail. thumma waqafa wa faqani Allah tabaaraka wa ta'ala ila ikmal alkitab ath-thalith. sannan Allah Ubangiji ya bani gamdakatar na gama aikin littafi na uku. wa huwa kitabu dar ita'arid al-aql wa an-naql wa qad sadara fi asharati ajza'in. yace wannan littafi na dar'u ta'arud al-aql wa an-naql ya fito a cikin juz'ai guda 10. wa ba'da al-juz'u al-hadi ashara al-khas bil faharis al-amma lil-kitabi. bayan wadannan juz'ai guda 10 kuma da juz'i na 11 wanda ke dauke da firasa ne na abubuwa daban-daban da suka shafi littafin. amma al-kitabur rabi', littafi na hudu daga cikin littafan da watin na fitar na littafan Ibn Taymiyyah shine kitabus safadiyya. kitabu safadiyya wanda asalin shi amsa ce da Sheikhul Islam ya bayar akan tambayar da aka yi mishi cewa wasu mutane su ne falasifa suna da'awar cewa annabta karfin hali ce kawai, babu wani abu mai suna annabta as such wanda za a ce wai Allah ne ba mutum. a idan mutum ya da karfin hali ne da juriya zai dinga abubuwa su saba wa al'ada, shikenan kuma har mutane tun suna fada da shi su zo su yadda. an aiko mishi da wannan tambaya daga garin Safad da shine yasa mata suna As-Safadiyya. ya bada amsa littafi a cikin ainihin juz'i guda haka babba. alladhi nashartu minhu juz'an wahidan, ana buga shi kuma a juz'i biyu, yace wanda na fito da juz'i na farko, waya buka ba'dahu juz'un thanin tamma tahqiquhu, sannan bayan wancan na farkon akwai juz'i kuma na biyu wanda na riga na gama aikin tahqiqin sa, walakin halatu zurufu duna tab'i, amma yanayin rayuwa, yanayin watakila tattali da sauransu ko wasu abubuwa na damuwa sune suka hana buga shi a yada. Wa arju an yatimma tab'uhu qariban bi idnillah, ina fata nan kusa kadan wannan aiki ya fito da izinin Allah. Duk waɗannan maganganun da yake fada karo manta shekarun baya ne da dama, wajen shekara 30 da wani abu, duk wannan litafin yanzu akwai su, an fitar da su, suna nan a gari, kowa na iya mallakan su a kasuwanni, akwai su a libraries, dukkanin su alhamdulillah muna da su a wannan maktaba ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya, wallahi alhamd. Wa kitabuna hadha, to kaga bayan da ya lissafa mana litafai guda biyar, Minhajus Sunna, Jami'ur Rasail, Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql, As-Safadiyya, guda hudu kenan ko, dama kuma yace wannan shine na biyar, shi wannan al-Istiqama. Wa kitabuna hadha huwa kitabul Istiqama, wannan litafin namu al-Istiqama. Wa qad ittala'tu ala makhtutatihi athna'a 'amali fi tahqiq al-juz' al-awwal, juz' al-awwal min kitabi Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql, wannan litafin na Istiqama na ci karo da rubutun hannunsa ne a lokacin da nake aikin tahqiqin juz'i na farko na littafin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql. Wa kana 'unwanu al-makhtuta fi dar al-kutub al-misriya huwa, sai naga kanun labarin rubutun hannun abinda aka rubuta matsayin sunan littafin, kamar yadda yake a dar al-kutub al-misriya, inda na tsince shi shine kitabul kalimat as-sunniyat fi qawlihi ta'ala wa bashiril ladina amanu wa amilu salihat, haka aka rubuta a jikin bangon shi. Walakin ni ba'da fahsihi, yace sai dai bayan na tsaya na dudduba littafin, wata safuhihi, na bi shafi shafi ina kallon sa, alimtu annahu kitaba, annahu kitabul istiqama, sai na gano cewa ai al-istiqama ne. Wa huwa kitabun min kutub ibn taymiya al-mafquda, wanda a lokacin yana cikin lissafin littafin Ibn Taymiyyah waɗanda suka ɓata, ba a san inda suke ba. Fa talabtu min al-lajna allati kanat ta'malu ma'i fi markaz tahqiq at-turas bi dar al-kutub an taquma bi naskhihi, sina roki wato group na dalibai wanda muke aiki da su na ma'aikata masu bincike muhaqqiqun, wanda muke aiki da su a markaz tahqiq at-turas a bangaren wato department na tahqiqi wanda yake a wannan kamfani na buga littafai ko ma'aikata, an taquma bi naskhihi, su yi mini aikin kwafish, ma'ana yana aiki ne tare da abokan aikinsa, tim ɗinsa na ma'aikata, suna aiki a darul kutubil misriya, suna bincike, suna tahqiqi, sai suka ci karo da wani littafi, shine sai ya roƙi department ɗin da ke kula da maktubat cewa su taimaka mishi, don Allah yana son kwafin wannan littafin, da haka suka yi aikin kwafe mishi. Wa ashamtu fi hadha an-naskh ahyanan, yace ni ma wani lokaci nakan sa hannuna na kwafe wani bangare na littafin, hatta tamma naskhuhu, har aka gama rubuta littafin tsab, aka gama kwafe shi da hannu. Wa tammat muqabalatu qismin minhu, kuma aka samu wani bangare wanda bayan an kwafe aka yi muqabala da asalin inda aka kwafo, a tabbatar da cewa abinda aka kwafa haka yake a inda aka kwafo shi. Thumma taraktuhu sanawatin adidatin ila an tamma tahqiqi wa nashr kitab Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql, yace thumma taraktuhu sanawatin adidatin, sannan nayi watsi da shi ban koma ta kan aikin shi ba shekaru da dama, har sai da na gama tahqiqin wancan littafi na Dar'u Ta'arud wanda mujalladi 9 ne, 10 da firasan sa. Fadasu doktor ma'ali doktor Abdul Muhsin Abdullahi ibn Abdul Muhsin al-Turki, sai muka tattauna da babban malaminmu Dr. Abdullahi ibn Abdul Muhsin al-Turki, wanda a lokacin shine mudir Jami'atul Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyya, a lokacin shine vice chancellor, shugaban makaranta ta Jami'ar Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyya. Malam Abdul Muhsin al-Turki har yanzu yana raye, babban malami ne, dattijo gemun shafari ne gaba daya. Za ku iya tunawa ya zo hannun Najeriya wani lokaci da aka kira shi wata samina ta kungiyar Izala ta su Malam Balalau a Abuja, wanda yanzu shi ne shugaban Rabi'atul Alamin Islami. to a lokacin yana vice chancellor ne babban malami ne ya da rubuce da hakika da sauran su gasu nan da yawa to a lokacin shine vice chancellor yace sai ne magana da shi akan littafin cewa mun tsinci wani littafi daga cikin littafin Ibn Taymiyyah wanda suka bata kaji fa talaba minni an aktuba lahu anhu sai yace to na rubuto report a rubuce tunda su ma jami'ar suna da mashru'i wanda ke da alakan tafai Ibn Taymiyyah sai suka ga gashi sun samu wani dama ta aiki dan gyara littafin da fidda shi wa kana an wafaka ala an abda fi tahqiqihi wa nashri shikenan jami'ar ta bada izinin cewa ta yadda a rubuta littafin a buga littafin kuma za ta yi tamwili za ta yi financing aikin bada itmami tsab'i kitabi dar'u ta'arud al-aqli wan naqal عنوان الكتاب وعدد مجلداته bayan dai wannan gabatarwa sai yace sunan littafin me ne sunan wannan littafin asali sannan kuma mujalladi nawa ne zakar ibn abdul hadi ibn qudamah al-maqdisi fi kitabi malam muhammad ibn ahmad ibn abdul hadi wanda ya rasu jihar shekara 744 kamar shekara 695 kenan yanzu Allah ya gafarta mishi dai daga cikin ɗaliban makarantar Ibn Taymiyyah ne sananne ne duk da yake kamar da aka ba da labari ya rasu kafin shekaru 40 a duniyarsa amma duk da haka wannan bawan Allah ya rubuta littafai sama da guda 70 wanda kamar da malaman tarihi suke ba da labari su safadi da sauransu cewa da ya rayuwa dade a duniya irin yadda su zahabi suka rayu da su Ibn Kathir da su Ibn Qayyim al-Jawziyya su Ibn Qadi al-Jabal su Imam al-Bazzar da duk sai yake da su a karatu Allah ya mishi baiwa da basira da saurin rubutu a ce wanda bai kai shekara 40 ba a duniya amma ya rubuta littafai sama da guda 70 ga sunan da yawa su al-muharrar na fiqhu na abin nan kai na fiqhul hadith ko littafin tabaqatul huffaz as-sarim al-munki firad al-subki da kuma wannan littafin da aka ishara annan shine al-uqudud durriya fi man min manaqib ash-shaykh al-islami ahmad ibn taymiyyah wanda littafi ne mafi muhimmanci a duniyar tarihin Ibn Taymiyyah dan wanda ya bada labarin wanda ya shaida abin ne ido da ido an yi da shi ya gani kuma malami ne kwararre ya da diraya akan abin da yake rubutawa shine yake cewa Ibnu Abdul Hadi rahimahullah Ibnu Abdul Hadi Ibnu Qudamah al-Maqdisi fi kitabihi al-Uqudud Durriya min manaqibi Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah gashi ma malai yake cewa huwa ahammu kitabin fi tarjamati Ibn Taymiyyah wannan littafi ya fi duk wani littafi muhimmanci game da tarihin malam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam rahimahullah to zakara anna min musannafati Sheikhul Islam ya bada labarin cewa daga cikin littafin Ibn Taymiyyah akwai kitabul istiqama fi mujalladaini littafin al-istiqama wanda mujalladi ne guda biyu وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا شمالا ابن عبد الهادي يتي وان اللتاب نادا قسكيل تفهي مبيا لو ككا كما وان دي فسورا أمباني يافت وان مغانا أشافي نأشم دترا نلتاب الوقود الدرية وقال ابن قيم الجوزية في كتابه أسماء مؤلفات ابن تيمية أكون أنكرم اللتاب نا ابن القيم dan karami ne haka kankani kaman bai fuka wa'idi girma ba wanda sunaye ne kawai yake kwararowa littafin malam Ibn Taymiyyah sunan shi kenan asma'u muallafati Ibn Taymiyyah a ciki yake cewa wa mimma sannafahu fil usuli daga cikin abin da Ibn Taymiyyah ya rubuta akan aqida kitabul istiqama fi mujalladin littafin al-istiqama wanda yake mujalladi ne guda biyu sai malam Rashad ya ce وكنت قد اطلعت في المكتبة الظاهرية بدمشق سنة 75 و300 بعد الف للهجرة الموافق لسنة 55 بعد المائة التاسعة عشر للميلاد على كراسة نسخ فيها الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله كتاب ابن القيم هذا بخطه وعلق عليه احيانا يتي نيمال الرشاد ناتب غني دا ادونا a maktabatul zahiriya wadda ke kasar Dimashq kenan maktabar da wani sarki da yake ci mishi az-zahiru baybars al-bandaqdari ya gina ta tun a shekara ta 676 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 763 kenan a yanzu wani babban sarki ne daga cikin sarakunan daulatul mamalik shi ya gina maktabar ya dinga sa ana siyo da tafai daga ko ina ana tattara su yana tara su a wajen ya siya wasu ya sa an kofe ya biya kuɗi idan wani malami ya rasu sai ya je ya lallashi magadan su sai mai littafan gaba daya yazo ya tara littafai ne jingim ba adam maktaba a duniya ta musulunci da take da makhtutat littafai rubutun hannu irin ta ita ce wannan maktaba da Malam Albani yake zama yana karatu amma a yanzu bayan rigingimin nan da ake na yaƙe-yaƙen Suriya wajen shekara 5 zuwa 6 an kwashe gaba ɗaya littafan an maida su maktabatu Bashar Assad wanda ita ce kamar kace National Library na ƙasar Suriya yanzu an kwashe su gaba ɗaya dan wani bangare ma na maktaban ya shiga cikin wuraren da aka lalata sakamakon buga ba ma ba maida tashin alburusai da gobara irin ta yaƙi da sauransu Allah shi kyauta Malam yace to a cikin wannan maktabar a shekarar hijira na da shekarar 1375 wanda ya daidai da 1955 a wannan shekarun shine yace na gani da ido na ala kurrasatin a jikin wata takadda nasakha fiha Sheikh Tahir al-Jazairi akwai malam Sheikh Tahir ibn Saleh ibn Ahmad al-Sam'ani babban malami ne daga cikin malaman kasar Suriya ya rasu ne a 1920 rasuwarsa kamar shekara 97 kenan yanzu misali da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi babban malami ne daga cikin malaman sunna a kasar Misra amma a kasar Suriya yace to na ga rubutun hannun wannan malamin abin da ya rubuta shine ya kwafe wannan littafin na Ibnul Qayyim bi khatihi da rubutun hannunsa wa allaka alaihi ahyana wani lokaci ma har da wasu ƴan ta'aliqat da yake yi a gefe wa wajadtuhu qad dhakara amama kitab al-istiqama da yazo a cikin ta'aliqat din da inda Ibnul Qayyim ya bada labarin cewa daga cikin littafin malamin mu Ibn Taymiya akwai istiqama to a daidai nan wajen sai shi malam Tahir Ibn Saleh sai ya ta'aliqi yake cewa ra'aituhu bil hijaz na ga wannan littafin a kasar Makka wa qala ibn rajab al hanbali malam ya ci gaba da cewa har ila yau al imam ibn rajab al hanbali rahimahullah ya bada labari inda zikri muallafat ibn taymiya a inda yake ambatan littafin ibn taymiya a cikin littafin shi kenan zailu tabaqa az zailu ala tabaqat al hanabila annan ne tarihin ibn taymiya cikin mujalladi na biyu yake cewa wal nadhkur nubzatan min asma'i a'yan al musannafat al kibar bari mu baka labari wasu daga cikin manyan muhimman littafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah daga ciki yace akwai Kitabul Iman mujallad Kitabul Istiqama mujalladani ya ambaci waɗannan kaga har yanzu muna ji daga malamai guda uku daga Ibn Abdul Hadi daga Ibn al-Qayyim daga Ibn Rajab duka kowanne ya faɗi sunan littafin a matsayin Kitabul Istiqama al-Istiqama sannan kuma cewa mujalladi biyu ne wa amma ibn shakir al-kutubi sai kuma malam muhammad ibn shakir ibn ahmad al-kutubi ad-darani mutumin dariyan kenan wani malami ne daga cikin masana tarihi da bincike yayi yawon duniya sosai da an ce asalin shi talaka ne kono ba shi da kosisi sai ya kama sana'ar kwafewa da saida littafai ya samu dukiya mai tarin yawa ya zama alhajin birni a sanadiyar sana'ar littafai al-imam al-kutubi shine mai littafin fawatul wafayat wanda yake kaman zail ne akan littafin ainihin wato wafayatul a'yan wa akhbari abna'i zaman min zawil jahi was-sultan na ibn khillikan kenan to ya mushi az-zail shine yasa mai suna fawatul wafayat al-imam al-kutubi ya rasu shekara ta 700 ne da shekara 64 kamar shekara 600 kenan da 75 yau Allah ubangiji ya gafarta mishi to a cikin wannan littafin nashi mai suna fawatul wafayat yake cewa faqad naqala fi kitabi fawatul wafayat kalam adh-dhahabi am musannafat ibn taymiya wa qawluhu ya bada labari ya ciro a cikin littafin shi na fawatul wafayat ya ciro maganganun da al-imam adh-dhahabi yayi akan littafin ibn taymiya da kuma wannan magana cewa wa min musannafatihi aidan kitabul istiqama fi mujalladain shi ma adh-dhahabi yace daga cikin tafan ibn taymiya akwai littafin al-istiqama wanda mujalladi ne biyu illa anna ibn shakirin zakara ba'da zalika kutuba ibn taymiya kama ya arifuha huwa sai dai daga baya shi a malan ibn shakirin ya ambaci littafan ibn taymiya kamar yadda shi ya san su kar mu manta kuma yana rayuwa ne a duniyar littafai zaka yana da khibra yana da sani akan abubuwa to ya ambaci farko abinda ya karanta daga wani dalibin makarantar ibn taymiya shine zahabi sai kuma ya faɗa abinda shi kuma ya sani yanzu is obtainable a market din da yake rayuwa yaya ake kiran sunan littafin me ya faru da littafin sai yake cewa wa qala inna min kutubil usuli minhajul istiqama ma'ana sunan littafin ya juye a zamanin su suna kiran shi da suna minhajul istiqama wa kadhalika sammahu minhajul istiqama as-safadi haka khalil ibn aybak as-safadi wanda shine dalibin nan da ya gaji karatun al-imam az-zahabi wajen tarihi mai littafin ainihin al-wafi bil wafayat khalil ibn aybak as-safadi a cikin al-wafi bil wafayat shi ma ya ambace shi yace sunan shi minhajul istiqama a cikin al-wafi bil wafayat na malam khalil bin aybak rahimahullah wa zakara umar ibn ali ibn musa al-bazzar sai kuma malam abu hafs sirajuddin umar ibn ali ibn musa al-bazzar dai daga cikin shi ma daliban makaranta ibn taymiya wanda babban malamin fiqh ne da hadisi shi kuma ya rasu da shekara 700 da shekara 49 kamar shekara 690 kenan yanzu ya rasu a hanyar zuwa makka za shi aikin haji annoba ta taso musu wajen sama da mutum 50 suka rasu a cikin karafkarsu Allah ya gafarta musu to a cikin littafin shi mai suna al-a'lamul aliyya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya anan ne shi al-imam al-bazzar ya ambaci cewa yana bada labarin littafin ibn taymiya littafin ibn taymiya yake cewa wa minha ma yablughu khamsa mujalladatin kamin hadhihi al-istiqama wal i'tidal wa nahwihi yace daga cikin littafin akwai wanda ya kai mujalladi biyar kamar minhajul istiqama wal i'tidal wa nahwihi da littafai ire-iren sa wannan haka ya fade shi a cikin ainihin wato littafin nashi mai suna al-alamul aliyya shafi na 13 wa qala sayyid nu'man al-alusi fi kitabihi jila'ul aynayn sai kuma malam khairuddin al-alusi shine mahmud ibn abdullahi al-alusi mutumin kasar iraki ne sanannen malami daga cikin malaman wannan usra ta malamai ta alusiyawa malamai ne da yawa da yawa a cikin dangin su to wannan yana da littafi mai suna jila'ul aynayn fi muhakamatin ahmadayn shi kuma yana shari'a ne tsakankanin ahmad ibn taymiya da kuma ahmad al-haytami mai littafin fatawal fiqhiyya kenan wani malami da ya tasa ibn taymiya da gaba haytami dan dariqa ne bahannafi mai gaba da masu tabbatar da sifatu da masu bin hadisi da manhaji na salaf sai ya taso ibn taymiya da gaba da ƙarya da sharri to shine shi kuma alusi yazo ya gwada maganganun guda biyu shine yasa mai suna jila'ul aynayn fi muhakamatil ahmadayn yana nan anan sama da tafi ne mujalladi guda to a ciki yake cewa wa kitabul istiqama fi mujalladayn al-imam al-alusi nan kusa ya rayu jama'a ya rasu ne a 1899 karshen karni na 19 kamar shekara 118 kenan a yanzu mutanen kasar iraki ne dan gidansu ne ke littafin tafsirin ruhul ma'ani shi ma alusi ne suna nan da yawa malamai ne usra ce ta malamai wani kan wani kasan wani to yanzu jama'a kun ga mun samu daga malamai da yawa kenan kusan kowannen su na ambacin cewa wannan littafi na ibn taymiya sunan shi al-istiqama tun daga kan ainihin ibn abdul hadi ibn qayyim al-jawziya ibn rajab al-hanbali sai kuma daga wancan malami shi ma wanda ya tabbatar da haka cewa ya ma ganshi shine malam abin nan ash-sheikh tahirul al-jazairi sannan ibn shakir al-kutubi ga abin nan abu hafsin sirajuddin al-bazzar ga kuma sayyid nu'man al-alusi duk waɗannan sun ba da labari wanda yake ya tafi da sura guda ɗaya cewa sunan littafin minha al-istiqama an samu wanda suka ƙara da lafazin minhaju kamar mutum biyu ko kuma wanda suka nuna cewa littafin yafi girman mujalladi biyu duk dai yana bayuwa zuwa ga tabbatar da cewa sunan littafin al-istiqama ومن ما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب الاستقامة وأن ينا نوني إزوا قتشيوا ما بي يوان وأن دسكي تاريه ابن تيمية لسن هدو أكن كرن لتاف دسونا الاستقامة وأجمعوا ما أدى البزاري على أنه كان في مجلدين كما دكا نسو سن هدو أكن شوا مجلد بيوني إن بند سراج الدين البزار وأن دشيتي قسم مجلد بيارا tayi yayi magana ne duba zuwa ga wani nau'i na rubutun hannun wanda suka kwafe ko nau'in takaddun ko makamuncin haka kamar yadda ko a yanzu yana iya faruwa haka littafi mujalladi guda wata rana a sake buga shi ya koma biyu ko uku ko makamuncin haka gurgurdan irin kwalitin aikin da girman harufan da yanayin aikin da aka yi masa wallahu ta'ala a'lam da haka yanzu ya tabbatar mana da cewa ga sunan littafin al-istiqama ko mujalladi biyu tarihu تأليف الكتاب يوشي ابن تيمية يربط لتاف الاستقامة يحدد لنا ابن رجب في كتابه الذيلي على طبقات الحنابلة تاريخ تأليف كتاب الاستقامة مالي ابن رجب الحنبلي يا تنتن شيمنا لوك تندا أكا ربط لتاف الاستقامة كما يدهي بياني أتك لتاف إنشاء الذيلي على طبقات الحنابلة وندك آري نيي أكل تافن طبقات الحنابلة نال الإمام القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله الجميع فهو شمال ابن رجب يذكر لنا في النص الذي نقلنا أوله يا فدا أتكن وانشان زنشان دا أكا كفو فرقوانسا دازو قبل قليل وندك دازت دازلنا مكج فرقوانسا چيوا ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكباري كتاب الإيمان مجلد كتاب الاستقامة مجلداني wannan shine zancen da aka ji an fada da su din sai kuma jawabul li'tiradatil misriya ala al-fatawa al-hamawiyya akwai littafin jawabul li'tiradat al-misriya amsoshi akan maganganun da mutane suka kawo a ƙasar misra akan fatawan hamawiyatul kubra mun tuna wannan qadiya ce sananniya cewa bayan ibnu taymiya ya rubuta al-fatawa al-hamawiyya ta jawo tension da yawa ta yi generated reaction da rejoinders da wane ne har aka kai ga an dauko shi an kawo shi misra gaban sarki an-nasir qalaun da malaman fada cincirin da su wajen 40 aka zauna wuni guda sai da aka karance littafin gaba daya aka ce to menene matsalolin ku game da littafin nan suka yi tiris wasan su Allah ya taimake su suka ce gaskiya saboda Allah abin da ke cikin littafin nan duka daidai ne amma bayan an tashi kuma suka je suka ci gaba da suka da raddi da hudububi da tara wa'azi da makamantansu wasu kuma suka yi rubuce-rubuce to ibn taymiya ya hada su gabaki ɗayan su ya musa raddi a cikin mujalladi 8 amma littafin ya daga cikin tafin da suka zama kuda har yanzu wanda aka buga bai kai girman bulugul maraba muna nan da shi a nan sama a maktabar mu dan karami haka siriri abinda kawai ya samu kenan sauran har yanzu suna nan a cikin abinda ake nema galibin littafin musulunci da ake cewa sun bata din nan sun bata ne saboda ba a san inda suke ba wai dan ba sa cikin duniyar nan gaba ɗaya ba amma yau da gobe ana ci gaba da zakulun su a maktabat amma ko khasa ko kuma wasu musamman wanda turawa suka sace su suka kai su kasashen su suka je suka zankame su a cikin libraries na cibiyoyin ilmomin su da jami'o'in su da wuraren da suke kira da suna Center for African ko Oriental ko Asian Studies akwai su da dama kasashen Turai da Latin America da makamantansu a cikin yaƙe-yaƙe da fitintunu da aka yi da tashin-tashina da aka yi har karo uku hamlat salibiya na ɗaya da na biyu da na uku turawa sun hauro ruwa sun shigo ƙarshen musulmai sun yi ɓarna sun yi ta'addanci sun kwace garuruwa sun kashe sun yanka sun zubar da jini sun yi sata to a cikin suka dinga kwashe waɗannan kayan aiki suka tafi da su ƙasashen Ingila da Faransa da ainihin Spain da Italia wasu kuma har aka haura da su daga baya zuwa ƙasashen Latin irin America da makamantansu to shine suka ji ana ta cigiyar littafi ba san inda yake ba wasu kuma ana samu a maktaba ɗaiɗaiwa na wasu mutane ko waɗanda suka bada muhimmanci wajen kiyaye turas din kamar a zahiriya din ko a maktabatul misriya ko maktabat wanda suke kasashen turkiya akwai su na gwamnati da na daidaiwa mutane ko kuma wadanda aka siyo ko aka yi photocopy aka kawo su a yanzu kasashen saudi arabia da makamantan su to a irin haka ne irin wannan littafi ya shiga cikin takallubatul layli wan nahar zaka ba a same shi cikakken shi ba har yanzu wallahu a'lam yace arba'a mujalladat wato mujalladi hudu ne wa kitab da kuma kitabu talbisul jahmiya fi ta'sis bid'ihimul kalamiya kitabu ana buga shi da sunan bayanu talbisul jahmiya fi ta'sis bid'ihimul kalamiya akwai bugun mu'assatu mujamma'ul malik fahad da nashrul qur'an inda ake buga wannan qur'ani dan madina sun buga wannan littafi a cikin mujalladi biyar akwai shi a nan maktaba muna da copy a nan maktaban mu bayanu talbisul jahmiya fi ta'sis bid'ihimul kalamiya wanda ibn timiya ya tona asirin yan bid'a ne masu ilmul kalam littafi ne mai kima kwarai da gaske wajen gane barnar su da bata su fi 60 mujalladatin kibari an iya da mujalladai guda 7-6 manya manya wa kitabul almihna almisriya mujalladani akwai littafin almihna jarabawa da ibn timiya ya shiga a kasar misra a hannun waɗannan sarakuna da malamai na fada sai kuma almasailul iskandariya mujallad akwai kuma littafin masailul iskandariya mujalladi guda da kuma alfatawul misriya sab'u mujalladat duk waɗannan littafan da al-imam ibn rajab yake bayyanawa ne a cikin littafin shi na az-zailu ala tabaqatil hanabila kullu hadhihi at-tasnanif ما أدى كتاب الإيمان كتبه وهو بمصر في مدة 7 سنين صنفها في السجن دون لتفن قداء بوكي دا أكا أمبتا إمبان دا كتاب الإيمان وان دا جزئيني كانكاني هكا جزئي قداء دا أكا مجرم بلوغ المرام ابن تيمية يرو تقبال التفن أني ألوك تنديكي جدن ياري شكرو بوكي تنن دي أجدن ياري وكتب معها اكثر من 100 لفه ورق ايضا sannan baya ga su ya rubuta takadda da za a nada shine lufa an su rubuta takaddu ne haka na fata da sauran su za a rubuta a gama rubutun sai a nade ta a kulle kamar da kaga ana kulle takadda haka da zare kuma kamar tan su irin yanda yara suke din an ba su takaddun jarabawa su nade su gaba ɗaya su kulle to irin wannan shine lufa nade nadin takaddu sama da page 100 wanda yawanci wasu mutane za su zo su tambaye shi ko sun kawo ziyara su mai tambaya sai ce to bari in rubuta muku amsa sai rubuta musu nan da nan dama mun ji a baya cewa ibn taymiya sauraron rubutun ya shi kamar aljani to nan da nan sai rubuta ya ba su tafi da shi wannan wasu da dama ma sun bata ba su ga cikin lissafin da tafin shi ba kawai ya ba da su ne a matsayin amsa ko wata wasiƙa ko wani nasiha ko tunatarwa ba su cikin lissafin da tafin shi sun fi takadda 100 tare kuma da waɗannan dubga dubga littafan da yayin su ne a gidan yari kalla kaga jama'a a bisa ɗabi'ar mutane zaman gidan yari ya kamata ya zama kunci saboda an hana mutum yancin sa an hana shi walwala an hana shi tarayya da ɗalibansa ko iyalansa ko harkokinsa na yau da kullun ko sana'arsa dole ne zama akwai kuntatawa akwai damuwa sannan sai abinda aka ce kai sai abinda aka baka sai abinda aka ka gani ya kamata ya zama a bisa ɗabi'a ta yau da kullum wuri ne na kunci to idan ku akwai kunci babu yadda za ku kokkwara ta tunani mai kyau kaga Allah ya taimake shi tun farko bai samu wannan kuncin ba shi yake ce musu shi da nan da waje da ɗaya ne a gurin shi kuma shi daman baya buƙatar sai an tara littafai maktaba sannan zai karatun duk abin da yake da shi ce yana nan cikin kirjina ina tafa da kayana ne haka abokan gabana yake babu yadda za su iya da ni sai dai kisa kawai amma dai za a bar shi a rai to ba za su iya cin riba akan shi ba da haka sai zama kamar sun waffara mishi lokaci ne mai yawa idan da yana waje zai je kasuwa ce fa ne zai je jana'iza zai zauna nan yayi fira zai kaza za a zo da fatawa dalibai za su gaice shi nan wa'azi kaga za a ita cin mai lokuta amma yanzu kuma babu wanda zai bashi irin wannan shagaltuwa yana da lokaci 24/7 sai ta rubutun kawai sai zama alkhairi ga duniyar musulunci gaba daya duk wannan littafin ya rubuta su ne a zaman shi na gidan yari yanzu kaga muna da mudda akalla koda ba tahdidan ba cewa a cikin wannan shekarun aka rubuta littafin shine abin da yake ishara akan cewa littafin za a iya gane sanda aka rubuta shi idan ka lura da cewa ga zamanin da wannan abin ya faru kuma zamani ne sananne yaushe abin ya faru yaushe akai kaza zai zo ya ga mana da kanshi mallan yace wa nahnu na'lam mu sumalar rashad salim mun sani cewa annabi na rajabin cewa al-imam abdurrahman ahmad ibn rajab al-hanbali gashi na kasa yace abul faraj zainuddin abdurrahman ibn ahmad ibn rajab al-salami al-baghdadi thumma ad-dimashqi sunan shi kenan al-kunyas abul faraj ana mashi laqabi da zainuddin malam abdurrahman dan ahmad dan rajab al-salami mutumin kasar baghdada sannan kuma wanda ya zo da dimashq an haife shi shekara ta 736 wasu kuma sun ce kafin shekara ta 706 wutufiya fi dimashqa sanata 95 ba'da al-mi'ati as-sabi'ati lil-hijra malam ibn rajab ya rasu a kasar dimashq sham a shekara ta 795 kamar shekara 644 kenan da rasuwar shi Allah ubangiji ya gafarta mishi min ulama'il hanabilati daga cikin malaman hanabila ne wa min huffaz al-hadith kuma malamai masana hadisi sammahu al-alimi sheikh al-islami malam alimi da tarihin sa yace mishi sheikh al-islam undur tar da matuufi muqaddimati tabaati al-ma'had al-faransi bi dimashq li kitab az-zayd ala tabaqat al-hanabila kuma ka karanta tarihin sa a muqaddimar da wani wani bugu da aka yi ma littafin shi na az-zayd ala tabaqat al-hanabila wanda muna da irin wannan bugun anan maktaba shine bugun da aka yi a 1951 irin bugun ne na da me abun nan da ake ce mishi me kwankwasan fata din nan muna da irin shi anan muna da wani bugu kuma sabo wanda ba shi ba suka buga wannan littafin a 1951 sun mishi wata muqaddima sun yi tarihin shi anan sai kuma littafin ad-durarul kamina fi ayanil mi'ati thamina na ibnu hajar al-asqalani kenan rahimahullah sai kuma littafin ainihin wato shadaratu az-zahabi fi akhbari man zahab na ibn al-imad al-hanbali Allah ya gafarta masa da kuma littafin al-a'lam na khairuddin az-zarqli da littafin mu'jam al-mu'allifin na malam rida kahala duk wannan malaman sun yi tarihin al-imam ibn rajab al-hanbali kamar yadda aka sani babban malami ne mausu'i wanda yake da zurfin ilimi ya gaji irin ilimin malamin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya wajen tahqiqi da sanin mas'aloli ya kware ya kai matuka a zamanin da yake rayuwa babu wanda ya kai shi kwarewa ilimin hadisi da sanin illa yayi sharhin littafin al-ilal na al-Imam at-Tirmidhi wanda wannan na bayyana kwanduwar sa game da sanin illa ga sharhin 40 hadifa wanda kowa ya sani Jami'ul Ulum wal Hikam sharhi mafi inganci ga littafin wanda yake nuni zuwa ga shi ya fahimci asalin makasudin al-Imam an-Nawawi a wajen tara waɗannan hadisai ya fara sharhin Bukhari bai gama ba Allah ya masa rasuwa ga kuma littafin az-zayd ala tabaqat al-hanabila da littafai da dama kala daban-daban Allah ya gafarta masa to mun sani cewa kana min talamizati ibn al-qayyim tilmiz ibn taymiya mun san cewa shi ibn rajab jikan ibn taymiya ne a ilimi domin dalibi ne a makarantar ibn al-qayyim wa sahibihi wanda ibn qayyim shi kuma dalibin ibn taymiya ne kuma abokin sa sahibin sa ne yaqulu ibn rajab fi tarjamat ibn taymiya ibn rajab a cikin mujalladi na biyu na az-zayd ala tabaqat al-hanabila inda yake tarihi ibn taymiya yace qala shaykhuna abu abdullah malamin mu baban abdullahi ibn al-qayyim yace sami'tu shaykhana shaykh al-islam ibn taymiya kaga an samu silsila ta tabbatar da cewa Ibn Rajab yana furuci da cewa Ibn al-Qayyim malamin sa ne kuma mun sani abu ne mutawatiri cewa Ibn al-Qayyim kuma dalibin Ibn Taymiyyah ne dan haka maganar da Ibn Rajab ne yake fada babu mamaki kenan ya zama ya ji ta ne a gun malamin sa Ibn al-Qayyim wanda shi kuma yana daga cikin stakeholders ko actors waɗanda wannan kadiya ta shafe su tare aka kama su tare aka tafi da su tare aka yi musu komai tare da malamin nashi Ibn Taymiyyah yana so ya kokarin tabbatar da nagartar maganar al-Imam Ibn Rajab ne akan tabbatar da zamanin da aka rubuta littafin al-Istiqama ina fata jama'a muna ganewa malam yace wa yaqulu al-ustadhani Harry Lost wa Sami Ad-Dahan Aku kuma wasu malamai guda biyu su ma waɗanda suka yi magana akai akwai wannan mutumin wani Frenchman ne mustashriqun ne wanda yake Faransi orientalist ne mutumin ƙasar Faransa wanda ya rasu a 1983 kwanan nan ya rasu ne shekara 34 kenan da suka gabata sunan shi Henry Laust kamar da ya rubuta anan ana rubuta shi da harafin da rubutun Faransa Henry da ka sani irin na boko amma da I ba da Y ba H E N R I Henry Laust L A U S T ba faranshi ne sanannen malami ne a duniyar orientalism wato al-istishraqiyya yana da buhuth da ya nasharun su bincike da ya buga su da yawa aka nashara su a journals daban-daban kuma professor ne a jami'a a lokacin da yake raye a Sorbonne wato jami'atu Faransa jami'atu Paris kenan a Paris babban birnin Faransa ita binciken shi akan Ibn Taymiyyah Arau Ibn Taymiyyah as-siyasiyya wal ijtima'iyya bangaren da yake ya kware kenan ra'ayoyin Ibn Taymiyyah akan halin zamantakewa da kuma halin siyasa abin da ya bincike kenan yayi publishing articles akan haka an ce sun fahim su kuma tsawon rayuwar shi abin da ya kware akai kenan daga baya an tattara articles din gabaki ɗayan su an maida su littafi kuma an fassara su zuwa larabci akwai wani malami mutumin ƙasar abin nan ƙasar Misra wanda ya zo na Faransa shine Muhammad Abdul Azim Ali Muhammad Abdul Azim Ali ya fassara wannan littafai wannan maqalat gabaɗayan su zuwa larabci an buga su a hijira da shekara 1396 a ƙasar Misra abin nan Darul Ansar a ƙasar Misra sun buga wannan littafi mujalladat haka ina fata mun gane to wannan shine Henry Laust kenan akwai kuma Dr. Sami Dahan wanda shi kuma Sami Ibrahim Dahan shi kuma mutumin ƙasar Suriya ne shi ma professor ne na tarihi da adabi malamin taqiqi ne asalin shi mutumin ƙasa Halab ne Aleppo wannan garin da aka yi ta lugudan wuta a shekarun baya a rigingimun da ake a ƙasar Suriya mutumin wannan gari ne wani malami ne daga cikin malamai masu zurfin basira ta ban mamaki da yawan rubuce-rubuce ya rasu a 1971 kamar shekara 46 kenan da suka shude yana jin yarurrukan Faransanci da Ingilishi da Turkish da haka duk wannan yarurrukan yana sarrafa su tare da Larabci wanda ya ba shi damar yin karatu mai faɗi da bincike da nazari da rubuce-rubuce da makamantansu Allah ya gafarta ma mutanen kirki daga cikinsu alladhina suka bada labari yace zakaral ladhina tarjamu libni Rajab a cikin wani maqal da suka rubuta wanda suka yi hadin gwiwa suka bada labari cewa zakara alladhina tarjamu libni Rajab Allah ubangiji wato wanda suka yi tarihin Ibnu Rajabin al-Hanbali sun bada labari suka ce annahu lazama majalisa sheikhi Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya ila ammata cewa Ibnu Rajabin ya lazimci zama a majalisar a makarantar Ibnu Qayyim al-Jawziyya har zuwa rasuwan Ibnu Qayyim wannan abin da suka bada labari kenan su Henry Laust da Sami Bahan waɗanda su ne malamai guda biyu da suka haɗu suka yi taqiqin wancan littafin na Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabila da aka buga shi a ainihin wato al-Ma'had al-Faransi bi Dimashq na fata mun gane to a cikin muqaddimar da suka yi ne suka bada wannan labarin a shafi na 17 na muqaddimar cewa an samu labari cewa da gaske ne a duk malaman da suka tarihin Ibnu Rajab sun bada labarin cewa Ibnu Rajab ya zama dan makarantar Ibnu Qayyim kuma bai rabu da Ibnu Qayyim ba sai da Ibnu Qayyim ya rasu kuma ya kulani sannan sai suka kuma ce naqalan an makhutati imbahil ghumar libni hajar a lokacin littafin imbahul ghumar fi abna'il umar na ibnu hajar al-asqalani rahimahullah a lokacin littafin rubutun hannu ne yanzu an buga shi yana nan mujalladi 10 ne muna nan da shi ana sama shi ma mai irin wannan bugun na mai abin nan kunkusan fata din yana nan littafin imbahul ghumar littafi ne na tarihi shi ma da ibnu hajar ya yi shi agwancin adurul kamina fi a ayanil mi'ati thamina wanda suka shude ne amma in ba'ul ghumar kamar yadda ba da labari a muqaddima yana da kuma sunan tafin ma yana bayyana haka dan in bahu al ghumar fadakar da manya masu kula da ilimi wato wanda suke suna da suna san ilimi ba su labari akan abna'il umur mutanen da na rayu da su a rayuwata abna'u umri wanda na rayu da su da aka tarihi ne ibnu hadrin ya fara shi daga shekarar da aka haife shi da abin da ya faru kafin shekarar da aka haife shi baya ba da labarin shi da aka ya fara shi ne daga shekara ta 773 wanda a tarihi ita ce shekarar da aka haife ibnu hadrin rahimahullah kuma ka kuma muqaddimar littafin haka ya ba da labari cewa zan ba da labarin abin da ya faru ne daga sanda aka haife ni rigingimin siyasa tattali addini tarihin malamai abubuwan da suka faru na annoba girgizar ƙasa rigingimin fada rikicin siyasa rikicin addini abin nan yaƙe-yaƙe zaman lafiya albarkar damuna tashin farashin kayan abinci yunwa fatara duk sai da ya fada abin da ya faru daga wannan shekarar da aka haife shi har zuwa inda ya kai wanda bai ma ƙarasa ba inda ya tsaya kamar shekaru uku ne kafin rasuwarsa amma ya tsawaita bayani ne ya nakalto daga wasu ya bada labarin abin da ya gani da abin da aka bashi labari da wanda ya faru a ƙasar Misra inda suke da wanda ya faru a can wata ƙasa daban da ya bada labari to a cikin wannan littafin a lokacin littafin yana rubutun hannu shine su malam Sami Dahan da Harry Laust suka kwafo daga rubutun hannun cewa Ibnu Hajirin ya ce suka ce wa kad zakara ibnu hajirin annahu kana yufti bi maqalat ibnu taymiya cewa ibnu rajabin ya kasance in ya zo bada fatawa yana bada fatawa irin ta ibnu taymiya ne algata malan na hukuncin saki uku a kalma daya saki daya ne algata malan aina Allah yake Allah yana sama algata malan ina hukuncin ziyarar kaburburan waliyyi bid'a ne irin wannan fatawoyin a lokacin suna da wahala fadan su da ire-iren su to da ya dinga bada wannan fatawan wa annan nasa naqamu alaihi zalika sai mutane suka fara zargin shi suka fara tsine mishi albarka suna neman shi da fitina suna mai sharri saboda wannan karatun a lokacin yana da wahala ka iya fitowa ka fadi shi fa azhara rujua an khutati da abin ya mai zafi sai ya ja da baya irena ba da fatawoyi ire-iren waɗannan fa nafara huttaymiyuna waɗanda kuma suke ɗaliban ibnu taymiya ya makanta ibnu taymiya da masu san ibnu taymiya sai su ma suka janye jikin su daga gare suka ce wannan ba da gaskiya yake ba ya ka san abu gaskiya ne saboda zagi da suka zaka daina fada sai suka daina sauraron katin shi suka daina zuwa makarantar shi suka fita batun shi suka mishi naqamu su ma sai zama tsakanin bainal mitraqati was sindar kenan yan bid'a na suka shi ahlus sunna ma wanda suka yadda shi suna suka shi wanda suna ganin shi da cewa yana bada fatawa wanda gwamnati ba ta san irin ta wannan kuma suna ganin yana boye ilimi kaga ya shiga cikin tasku kenan duk da yaga haka fa hadara haula'i wa haula'i sai kaurace ma yan bid'an da su ahlus sunnah ma wata rakal ifta'a yene ne bada fatawa gaba daya ya dauki rukhsa ma kansa kenan wannan magana yanzu ka koma littafin imba'ul ghumar zaka same ta a cikin mujalladi na uku amma a lokacin kamar yadda suka ambata anan littafin yana rubutun hannu ne har ila yau ma ibnu kathir ma ya bada wannan labarin a cikin littafin datu wannan haya nashi cewa an samu irin wannan matsalolin game da wasu masu fatawa a lokacin jama'a littafin ibnu taymiya da fatawoyin shi suna cikin ganiyar fuskantar jarabtawa ne daga shugabanni da malaman bid'a wanda suka sha alwashin ba za su bar su kai labari ba gashi dai ya riga ya shude amma akwai sauran daliban sa akwai legacy din sa akwai komai ana gani sai suka dinga sanya tarnaki da kawo wato fitina da kawo rigingimu da hana a yada wannan gaskiya al'amari ya kai al'amari har ta zama baka iya samun malami da zai iya fitowa ya faɗi cewa ibnu taymiya ya ce kaza ko ya kira sunan shi ce mutumin kirki ne sai malamin da ya shirya fuskantar jarabawa shi kanshi da haka a daidai wannan lokacin ne aka samu ibnu abil izz al hanafi ya sharhi haqiqat al bahawiya ya kasa fadan sunan su ibn taymiya da su ibn qayyim ya kofo maganganu da yawa daga littafin su in zaka koma yanzu ka duba littafin sharhi haqiqat al bahawiya zaka ga babu inda yake ambatan su yace ibn taymiya yace ko ibn qayyim yace amma maganganun zaka same su bil harf a cikin littafai da dama na waɗannan malaman a cikin majmul fatawa
a cikin aqidatul wasitiya, a cikin hamawiya, a cikin littafin abin nan Ibn al-Qayyim din nan abin nan Ijtima'ul Jushud Islamiyya da ire-iren su zaka samu maganan bil harfi ya kufuta. Duk da haka da yake waɗancan din malamai ne ba jahilai bane, da suka karanta sai suka ji wannan kanshin na maganganun Ibn Taymiyya, suka gane kuma ko sai suka ce wannan dai maganganun su wane ne, da haka aje a kamo shi. Aka jefa duk da haka ba aka kamo shi, aka yi muhakamar sa a ƙasar Misra, aka yi wata da watanni ma aka kulle shi a Ruman kenan za a ce ko, ma'ana ba a makula shi ba. Daga baya suka gama iya binciken su, aka bi aka mishi muhakama, aka kawo shi gaban alƙalai, ka ce kaza a wuri kaza, wannan magana magana waye, shi magana ta ce shi, amma to ai wannan magana to ai wani da aka haramta ya da irin maganganun sa, ai ya faɗa ta a wuri kaza, ce to ya faɗa amma na ce shi ya faɗa, ni na ce magana ta ce, ni ne responsible. Suka rasa yadda zasu yi da shi, daga nan dai aka ce to wannan littafin ba a yi da shi ba. Aka ba da mursum, aka ba da abin nan decree kenan cewa kada wanda ya karanta ko ya karantar ko ya kwafe ko ya kwafa ko ya siyar da wannan littafin. Aka kwace duka kwafis ɗin, amma kaga Allah cikin hikimarsa littafin gashi ya kawo haye yanzu. In ka koma ka karanta ko da muqaddimar da Albani ya yi ma wannan karamin tahqiqin nasa, duk ya ba da wannan labarin, ya ɗauko daga Malam Abu Shama mai tarihi, ya ba da duka wannan labaran abubuwan da suka faru da irin cin zalin da aka yi ma Ibn Abil Izzi Al-Hanafi a lokacin. Sai zama ƴan mazhabinsu wanda ya kamata su kare shi saboda ba Hanafi ne, sai suka fi kowa jin haushin shi cewa to ai ya saba wa aqida Abu Hanifa. Gashi kuma littafin asalin ma littafin ita ake ta Dahawiya din, ai wanda yi ta shi ma ba Hanafi ne, shi Al-Imam Tahawi shi ma ba Hanafi ne. Amma duk da haka suka ce a wannan baki da Ibn abin nan Al-Imam Abu Hanifa bace kaza kaza kaza, aqidan mujassima ce, ka san haka suke cewa aqidan mujassima, masu yiwa Allah jiki, Allah shi kyauta. Haka kullun gaskiya take fuskantar ire-iren waɗannan tashin tashina da sauransu. Sai dai kamar yadda Larabawa suke cewa jawlatul batili marra wa jawlatul haqqi marrat, wato shi ita ƙarya tana samun tagoma shine so daya, amma ita gaskiya tana samun tagoma shine ko da yaushe. Za ta juye, ba za ta gushe ba, tana juyawa ta hau kan ƙarya madamar ana samun fitowar rana da faduwarta. Misali yanzu fatawa Ibn Taymiyya game da mas'ala ta saki uku a kalma ɗaya din nan, wanda ita ce fatawar gaskiya cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne, saboda mai saboda ita ce fatawar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyya wannan fatawa aka yi jidalin duniyar nan da shi da Ibn Al-Qayyim, aka tsine musu, aka zage su, aka aibata su, aka musu sharri, aka ce ba sa son gaskiya. Amma kuma a ƙasar Misra nan inda aka kulle shi har ya mutu, a yanzu wannan fatawa ita ke rubuce a constitution din ƙasar Misra cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne. A yanzu haka da muke magana, ba ma ƙasar Misra ba, da dama daga cikin ƙasashen musulmai, kuma ko a nan ƙasar da duk tutiyar da ake cewa ƙasar malikiya ce, da duk waɗanda suke mazhabin malikiyan ko ɗariƙan ma malikiya da wasu suke bi, ko da suna ba da fatawan, mutane ba su yarda da fatawan, saboda wannan fatawar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sauki ga mutane, tafi sauki, mutane kuma suna son sauki, ko da ba su fita daga malikiyarsu ba to za su saki da wannan fatawa. So da dama za ka ga mata da maza da ma'aurata suna tambayan malamai akan fatawa irin wannan, abinda suke fata shine a ce musu ai saki ɗaya ne don su samu mafita. Kai hasali wasu ma har wanda aka yi ɗaya daban-daban a talaku maratari suna samun malan bid'a da suke ce musu ba komai saboda neman sauki. Kaga kenan dai gaskiya tana nan dai ta ci gaba da bayyana. Haka misali aqidan Ibn Taymiyya game da tabbatar da sifat na Allah, yadda Allah ya bada labarinsu babu ragi babu ƙari, da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsu babu ragi babu ƙari, wanda wannan na daga cikin rigingimun da ya hada shi da dukkanin malaman mazahibu wanda suke a lokacin galibinsu Asha'ira ne da Maturidiyya da Kullabiyya da makamantansu, wanda su kuma suna ganin tanzihi shine a dinga ta'awilin sifat din. Ibn Taymiyya yayi ta taburza ba kankanuwa ba da su, amma yanzu wannan aqidar Allah cikin hikimarsa sai ya tada gwamnatin Saudiya ta Ali Saud, su kuma aqida da suke bi kenan, sakamakon hadin kan da suka samu da malamai Muhammad ibn Abdul Wahhab aka yada wannan aqida ta shiga ko ina a duniya wanda ita kuma itace har ila itace aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu ma nan kasar ta shigo mana itace izara itace sunna itace salafiya aqidan tabbatar da al-asma'u was sifat na Allah subhanahu wataala kamar yadda suke ba tare da ta'awili ko abin nan ba ko ta'atili ba wanda zaka ga duk wasu tsawaifu na yan bid'a suna kyama wannan aqida sawa'un sufaye ne sawa'un mu'tazila ne sawa'un yan shi'a ne sawa'un su wanda ake cewa ash'ariya ne kowaye in dai ba mai bin manhajin salafiya ba sai kaga yana da wata kyama ko kiyayya ko ta'awili ko kauciya game da sunayen Allah da sifofin shi wanda kuma aqidan musulman farko shine tabbatar da waɗannan sifatu din kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya tabbatar da su Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan yanzu kokarin tabbatar mana ne da cewa Ibn Rajab ibn al-Hanbali dalibi ne ga Ibn Qayyim al-Jawziyya Ibn Qayyim kuma dalibi ne ga Ibn Taymiyyah rahimallahu al-jami' gashi mun ji daga malamai waɗanda suka tabbatar da haka kuma suka tabbatar da cewa Ibn Rajab ya ma kasance yana bada fatawa ne da ire-iren fatawoyin Ibn Taymiyyah in banda wani abu da ya faru wanda ya jashi zuwa ga daukan makanshi fatawar da ya bawa kanshi ta cewa bari ya janye jikinsa yayi abin da yake ganin zai iya Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya ce wa ala zalika fa inna kalam Ibn Rajab an tarikh ta'lif kitab al-istiqama kalamun yusaqu bi malam Rashad ya ce karkashin wannan bayanin da muka ji wannan yana nuni zuwa ga cewa maganganun da Ibn Rajab ibn al-Hanbali Allah ya gafarta mishi ya fada game da tarihin rubuta littafin al-istiqama to zance ne abin amincewa da shi domin zance ne wanda yake wanda ya fade shi yana da ahliya ya fada wala allahu sami'ahu min sheikh ibn qayyim al-jawziyya tayyuma yaji wannan zancen ne daga malamin sa shine Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta mishi wa nahnu na'lam musmal ar-rashad Muhammad Salim mun san cewa annabna taymiya wasala ila misra yawm al-ithnain al-thani wal-20 min ramadana sanata 50 ba'd al-mi'ati as-sabi'ati lil-hijra kamar yadda labari ya tabbata karanta al-uqudud durriya da littafin al-bidayatu wan nihaya a cikin mujalladin shi na 14 cewa ibn taymiya ya iso kasan misra ne sa'ad da aka aika da wasiqa zuwa ga annabi Afram shine gwamnan Sham a lokacin wancan sarki An-Nasr al-Qalawun wanda sarki ne daga cikin sarakunan musulunci masu kyakkyawan tarihi amma rigingimin da suka faru ga Ibn Taymiya da kuma rasuwar Ibn Taymiya a cikin gidan yarin sa wannan ya lalata mishi gaba ɗaya tarihin sa kamar magana da muke shekaran jiya ne cewa mutum zai iya zama wani shugaba da yayi wasu abubuwa na alheri amma idan yayi wani abu wanda abin ya zama outstanding wanda ya fice fiye da sauran wanda yake kuma ba na alheri bane to wannan shine zai zama tambarin tarihin sa to abin da ya faru ga Nasir al-Qalawun kenan domin sarki ne wanda ya kawo ci gaba na zamantakewa da al'adu da kasuwanci da zaman lafiya an yi gine-gine na makarantu a zamanin sa an ja idanun ruwa wanda suka ba mutane daman yin noman rani an rage wa mutane zafin talauci ta hanyar shi tsare-tsare na hukuma kala daban-daban mutane sun dawo cikin hayyacin su bayan shekaru da dama na rigingimu da yaƙe-yaƙe da talauci da yunwa ana cikin jin dadin wannan yanayin sai zama kuma ta bangaren hulɗa da malamai sai wannan kuskura shine sai dinga jin maganganun malaman fada waɗanda suke malamai ne makaryata masu son duniya suka yi ta bashi munanan fatawoyi suka dinga zuga shi har sai da ya sa aka rubuta wannan wasiƙa cewa aika ma annabi Afram wanda shine gwamnan shi a ƙasar Sham a Damascus cewa wannan malami Ibn Taymiya a kamo shi a taho da shi malaman federal suna da magana da shi malaman Misra shine fa aka taho da shi ya iso ƙasar Misra a ranar Litinin ranar da ta dace da 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 705 wa annahu sujjina lailatul aidi biljibbi biqalatil jabal bayan mako guda da isowar shi a daren sallah ana gobe za a tafi sallah a ranar suka bada umarnin cewa aje a kulle shi aka je a kulle shi a qal'atul jabal qal'atul jabal shine citadel ne citadel a zamanin sarakunan da suka gabaci wannan zamanin kamar zamanin sarakunan daular ayyubiya Salahuddin al-Ayyubi da wanda suka gabace shi wanda suka bi bayan shi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su lokacin da ake cikin rigingimu rigingimu ne aka yi masu yawa masu tarihi wajen shekara 300 wanda suka haifar da kowane gari dole su samu kansu hanya kare kansu ta hanyar yin ganuwa bayan ganuwa kuma sai ayi qal'a qal'a yanzu aka iya cewa kamar a ce barikin soja ita ce za ta iya daukar ma'anar qal'a amma yadda suke yin abun a lokacin shine gini ne za a yi zama shike tara fuskar gari ta yadda in an kawo ma garin hari ba zai yiwu a shiga cikin garin ba sai an iya wannan yankin wannan yankin ne da mai yafi ko ina tsaro dogayen katangu masu bulo wanda yake gashashshe sannan da wurare na buya da kayan kariya da makamai kuma anan sarakunan su suke zama da tanadi kuma na abinci da ruwa da sauran abubuwan bukatu wanda an kawo musu farmaki ko an zo an musu kawanya to za su iya yin su ga sun kare garin su daga afkawan abokan gaba sai in abin ya fi karfin su to shi suke ce maqala da turanci ana ce mishi citadel citadel duk garuruwan dake kasar Misra a lokacin da kasar Suriya Sham kenan suna da irin shi irin Akka irin Hims irin Safad irin Beirut Dimashqa Askandariya ga sunan da yawa garuruwan wasu manya wasu kanana to wannan da ake ce mata qal'atul jabal har yanzu wannan qal'a akwai ta sanan ne qal'a ce duk da yake ta zama wurin kawai tarihi amma har zuwa zamanin sarki Muhammad Ali Basha sarkin Misra wanda ya gwagwarmaya da Turawa dinnan daga baya Turan Faransa suka zama suka mai da shi yaran su wanda shi can daga bayan kiblar kasar Misra ta zama take haka yanzu ta zama kaman kamar yadda shi da kanshi ya faɗa a wani taro cewa aushakat an takuna juz'an min urba cewa Misra ta waye gari ta zama kaman wani bangare na Turai saboda bin al'ada da aqida Turawa da tunanin su to har zuwa zamanin shi anan yake zauna a matsayin tace fadar gwamnatin Misra asalin wanda ya fara gina ta shine wancan sarkin Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ɗaya daga cikin sarakuna gwarazan sarakunan musulunci wanda annabi ba ga irin shi ba kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi ba da labari cewa tun zamanin sahabbai ba a saki ganin sarki irin wannan sarkin ba musamman shi da wanda ya gabace shi wanda shine abin nan Nuruddin Zanki Nuruddin Mahmud Zanki da kuma shi Salahuddin al-Ayyubi waɗannan sarakuna sune suka dawo da musulunci a wannan yankin karama sa da haibarsa tsakanin karni na 5 zuwa na 6 duk abun nan kuma da faru jama'a kuma tarihi ɗan Shi'a suka jawo musulunci wannan bala'i ɗan Shi'a daular Ubaidiyya ta Misra su suka jawo musulunci duka wannan bala'i ɗan Shi'a suka zo suka kafa gwamnati ta ƙarya a ƙasar Misra suna da awan su jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma tarihi ya tabbatar da ƙarya suke kawai ɗan Shi'a ne su batattu batiniya domin su ci gaba da raba kan musulmai kada ai gwamnati daya sai suka je suka gayyato Turawa cewa Turawa su zo su taya su su yi alliance da su against musulmai suka je suka gayyato Turawa a Ingila da Faransa da Almania Turawa nan suka tsallako ruwa Bahrul Abyad al-Mutawassit daga kasashen su na waɗannan kasashen Turawa da ka gani azzaliman nan suka tsallako ta Asqalan garin Ibn Hajarin suka zo suka sanya hamiya kamar a ce irin yadda Turawa suke cewa America ta aje wani squad na sojoji sansanin sojoji a gari kaza suna da shi a wuri kaza suna da shi a wuri kaza yana kare musu interest din su ko mun gane da suka zo suka kafa wannan sansanin sai kuma suka saka ƴan leƙen asiri suka yi ta musu yawo cikin ƙasashe sune har zuwa Baitul Maqdis suka koma musu da rahotanni cewa akwai arziki akwai ƙasar noma akwai dabbobi akwai waye shine Turawa suka je suka yo gayyatsiya akwai arna a idi ko suka taho jiragen ruwa ustul bahari shine ake ce mata alhamlal salibiyyal ula first crossside war da ake cewa suka taho da cross kan gaba suka zo suka yi barnar da suka ga dama suka kwace garuruwan da suka samu a lokacin ne suka kwace Baitul Maqdis suka kashe musulmai kamar yadda aka bada labari karanta littafin ainihin Ar-Rawdataini fi akhbar ad-dawlataini da littafin الإمام السيوطي أبن حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لنتافن ابن عساكر الدمشقي تاريخ مدينة دمشق اسم بعد اللبار ابن كثير شما بعد اللبار عسكري بيات وين هذا الإمام الذهبي أتكن لنتافن تاريخ الإسلام تشوى سيد الجني يدنج زباين دكسان إذا رواية تجري yake kama kafafun mutane da guyoyinsu haka haka jini dinga gudana a cikin al-Aqsa suka kashe suka yanka suka kama suka duk abin da suka yi sun kwaci garuruwa da yawa sama da gari 100 suka saka turawa kafirai suka zo na kasashen musulmai shine dalilin zuwan turawa yankin musulmai karo na farko ɗan shi'a ne suka kawo su shine fa Allah subhanahu wataala ya tayar da sarakuna waɗanda suke masu kokari suke kokarin dawo da musulunci da haibarsa tun daga kan kafin Nuruddin Zanki an yi baban shi shine Imaduddin Zanki Imaduddin Zanki din nan yana kokarin matukunna a hada kan musulmai su zama al'umma daya dan su iya yakan waɗannan kafiran su kwace garuruwansu tunda bayan an zo an kwace musu garuruwa kuma ba a bar su haka ba ba dama musulmai su kama hanya za su je aikin haji ana bi ta wannan yankin ta Taima a shiga Hijaz idan suka kama wannan hanya sai kuma turawan nan su fito su zo su musu fashi su kwace kayayyakin su kama mata a matsayin bayi shine zaka in ka karanta a cikin tafin Ibn Jubayr yake bada labari cewa su a kasar ta Andalus sai malaman suka bada fatawa shekara 50 cewa aikin haji ya fada akan mutane saboda babu aminci akan hanya karanta tafin Rihlat Ibn Jubayr ya bada wannan labarin cewa malamai suka bada fatawa akan cewa aikin haji ma ya fada akan mutane suka fara wannan bala'in to wannan sarkin yana cikin kokarin shi aka sake hada kai tsakanin turawa da su ɗan shi'a aka mushi kisan gilla yana kwance a cikin sansanin shi da sojoji shi Imaduddin Zanki sai ɗan shi ne ya hau Nuruddin Zanki yayi iyayen shi wajen shekara 20 yana yi to daga baya ne Salahuddin Al-Ayyubi da Allah yayi nufin za a samu nasarar ta hannunsa Allah ya bashi hikimar yayi kokarin karya daular su wannan kafiran cikin musulman su Ubaidiyya sai da shine ya shi ya karya daula ya mai da ta babu ita gaba daya ya dinga dabaru har sai da aka nada shi wazirin daula sai ya cire sarkin yace to babu wani sarki sai halifa ɗaya na musulmai shine na Baghdad shikenan kuma al'amari ya gyaru akai ta yaki akai ta yaki amma sai da aka sa ta shekara 97 a hannun waɗannan kafiran sannan ya samu bayan wata ma'arikatu Hattin wanda tana daga cikin ma'arik na tarihin musulunci da ake bada labarin su a ko ina karanta littafin Siru Alamin Nubala Zahabi ya bada labarin irin shirye-shiryen da wannan sarki yayi na yakin nan da irin yadda ya kai musu farmaki ya ja su ya yaudare su ya ja su zuwa inda ba za su iya komai ba aka kashe kafirai a wannan yakin sama da 30,000 aka ci a yayin da musulmai wanda aka kashe ba su kai mutum 500 ba aka kama dukkanin sarakuna azzalimai waɗanda suke sun mai da kansu kama alloli da aka kame su a wajen akwai wani shegen sarki a cikin su da ake ce mishi Reno Arnat wanda ya taba daukar runduna wai so yake shi sai ya shiga Madina ya tono kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rataye shi kowa ya gani saboda iya shege to dama tunda Salahuddin Ayyubi ya rantse da Allah cewa in ya kama wannan babu magana wani amana wai wanda ake baiwa asara sai ya kashe shi da kanshi haka kuwa ta faru Allah ya ba su wannan damar suka dawo da musulmai hayyacin su to shine sai ya zo ya fara aikin gyara kasashen musulmai da gyara duk inda aka rusa musu to a lokacin ne yayi wannan Qal'atul Jabal din a matsayin fadar gwamnati a kasar Misra har yanzu tana nan da gaskiya abun mamaki da ake bada labari a wajen shine sun tona wata rijiya a kasar dutse wanda ta kai mita 90 ana mamakin a wancan lokacin ya suka iya tona rijiya a kasan dutse wata ta dinga bada ruwa ma kal'ar komin wahalar da za a sha za a iya watanni misali ba a kawo supply na ruwa daga waje ba amma za su samu ruwan da za su rayu akai saboda tsaro Salahuddin Ayyubi jama'a yana daga cikin manyan manyan sarakuna na musulunci kuma malami ne fa ba wai jahili bane sannan kewaye da shi malamai ne dama su Al-Qadil Fadil sune malaman shi wanda ba malamai ne ɗan bid'a ba malamai ne na sunna ya kada bid'ar ɗan shi'a da bid'ar khawarija ya da sunna ya kafa makarantu ya kafa addini ya cire haraji da ake sawa mutane na zalunci ƙasa ta zama lafiyayya cikin aminci sannan ya faɗi mutu Allah ya gafarta mishi kuma bai mutu a yaki ba jama'a bai mutu a yaki ba wani kwak likita ne ya kashe shi zazzabi ya dame shi aka kira wani likitan da bai san abin da yake bai mishi wata allura shine sanadiyar mutu shi da ya mutu kamar yadda ainihin wato Abu Shama ya bada labari sai da aka wayi gari kai ka ce wani annabi ne ya rasu bakin cikin da al'umma suka yi da kuka da aka yi ko annabi ne ya rasu iyaka ta kenan kuma wannan mutumin ya mutu aka bude taskar shi ba a samu abin da zai isa mishi jana'iza ba bai aje komai ba sarki irin wannan bai aje komai ba abinda aka samu a taskar shi bai isa mai jana'iza ba sai da aka hada mai sadaka kudin likafani to haka ake son sarakuna su zama jama'a musamman yanzu a wannan zamanin ana da buƙatar shugabanni na addini ire-iren waɗannan shugabannin musulmai wanda suke da kyakkyawan tunani ba ƴan baran dan turawa wanda suke kawai miƙa turawuyan su kamar ragwallaya a hannun abin nan sarkin fawa ba Allah ya tsare mu qal'atul jabal ita ce wannan afwan wannan da hayin tana nan a birnin al-Qahira wanda Salahuddin Ayyubi shi ya fara gina ta amma bai karasa gina ta ba dan shaka shi bai zauna a cikin ta a matsayin sabuwar fada shi ba sai dai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi da bi bayan shi shine al-Malikul Kamil shine ya zauna a wurin farkon zama a matsayin wato fada sarki to a wannan wurin akwai kamar kace kwatagard kenan ko wani gidan yarin na musamman inda ake daura mutane an kama su nan suka je suka kulle ibn Taymiya me kake so kace ware kuwa ɗaliban ba sa cewa za su yi resisting ba za a kama shi ba wannan ai hanya ce ta khawarija in an zo kama wani yayi laifi ko ana tuhumarsa mu tare mu ce wallahi ba za a kama shi ba sai a je a kama shi a ce me yayi idan ba yi da laifi abu ba a yi har a sakai sannan kuma in kuma kuna da wani claim na damages kuma ku claim idan kuma yana da laifi to ya cancanta a kama shi kenan in har ya da laifi to ya cancanta hukuma ta kama shi ta hukunta shi saboda a hana na gaba yin laifi ba daidai bane in an zo kama wani mu haɗu mu ce wallahi ba za a kama shi wannan tsari ne na ƴan tauri da ƴan daba da irin wanda suke addini na iskanci irin ƴan shi'a su ne suke cewa ba za a kama su ba sai dai an kashe su da aka zo kama su zaki inda sun bari an kama shi sun da aka zo tafiya da shi din nan da ba wanda za a kashe amma suka ce wallahi ba za su bari ba sai dai aka kashe ɗaruruwa ko dubban mutane kuma aka kama shi kaga wannan rashin fiqhu ne na rayuwa yes rashin sanin yadda ya kamata a yi rayuwa ne da kuma su kansu malaman galibi tunda su ma ba dan Allah suke ba da in malami na kwarai ne sai ya ce ma daliban shi kada wanda ya tashi hankali ba komai a tafi da ni sai ya zama ya katange jinanan mutane da mutuncinsu daga zuba sai a dauke shi din a tafi da shi in ma dai an kashe shi ne kaga kisan ya tsaya a kan shi amma kamar shi zazzaki ce musu yake su fito tukunna ko sai ta fitowa aka kwana a garin nan ana harbin su aka yi ta kashe su da wanda ya ji da wanda bai ji ba an kashe su wasu suka yi ta shigowa da garuruwa ma ta kashe su wannan rashin hankali ne ya saba ma ka'idar rayuwa civilized rayuwa ma bai kamata a ce zazzaki da yake takaman mai basira ne shi da hankali da ilimi da kuma cewa shi mujaddidi ne ya zama haka ba idan shi komanda ne kamata ya zama shine a gaba shine gawa farko tukunna yanzu kamar wannan sarkin da muke faɗa a tarihinsa abinda aka ba da labari don aka je yaƙi shine a gaba ba wai tsayawa zai yi a cikin rumfar shi ko hemarsa a kewaye shi ba ko a lallube shi da barguna ko ya ce sauran su je sai an gama kashe su a kawo kan shi ba haka yake ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin farkon tarihin musulunci in aka je yaƙi manzo Allah su ne akan gaba da su sai na Abubakar su ne akan gaba a musulunci kuma su ne akan gaba a jihadin shi ma baka cewa kai ne kan gaba a addini idan aka zo aikin da addini ke bukata ka kuma ka koma baya ka ce to mutane su kuma su ji akwai alama baka yadda abin da kake akai bikin tunda zazzaki buya yayi a cikin ramin abin nan sokawai ne ko me aka ce drone ko tanki aka dinga lullaba mishi barguna da zannuwa aka dinga sheka mai ruwa saboda ka a ganshi zaka sai da aka inda ka san ɗan farauta suna sanya ma gafiya hayaki ko maciji haka aka dinga kutolen shi sannan fa ya fito fa bayan an kashe mutane an cika gelle su da gawawaki gelle su ta zama inda ka san filin hawaze ko ina gawace wanda duk waɗannan rayuwar za a iya saving ɗinsu ba sai an kashe su ba. haka ba daidai bane dan hukuma ta zo kama wani mutum mu muna matsayin magoya bayan shi sawun dan siyasa ne ko babban malami ne ko shugaba ne ko sarki ne ko attajiri ko dattijo ne ba daidai bane mu ce za mu dauko makamai mu hana ba za a kama shi ba sai mun mutu ba daidai bane sai a bar shi a tafi da shi din daga baya sai mu je mu bi sawu ko kuma nan take mu bi sawu a tafi tare da mu ba daidai bane san bai sabbe da dace da kaida addini ba ko kaida ma rayuwa wallahu a'lam to shine mallan ya ci gaba da cewa wa annahu baqiya fi sijnihi sanatan wa nisfan ibnu taymiya ya rayu a wannan gidan yarin shekara 1 da rabi wa annahu sujjina maratan saniyatan fi habsil quda sanatan wa nisfan sannan aka sake rufe shi kuma a gidan yari na alƙalai akwai gidan yari wanda yake ba irin wannan maximum security ba ga magarin gidan yari haka wanda ake kai kuwa kaga misali yanda akwai gidan yari wanda shine irin na sarki dinnan ko na gwamna ko na waye ma da yake da shi uhu akwai kuma wanda suke da shi a CID office ko SSS ko hasojoji suna da shi duk wata hukuma tsaro tana da gidan yarin ta kaga wancan na kal'a kamar na kamar kace ne na cikin villa ne da shi kuma aka sake rufe shi a gidan yari na alƙalai inda alƙalai idan sun yanke mutum hukunci can za su tura shi su ce aje a rufe shi umaratan salisa fi burjil iskandari fi burj bil iskandariya samaniyata ashhur karo na uku kuma aka sake rufe shi a burj burj shine a dogon gini hasumiya abin nan me suke ce mishi skyscraper irin dogayen gine-ginen nan abraj suna yin shi shi kuma na leken asiri ne wanda za a dinga aje jami'an tsaro suna hango nesa daga wajen suna hango ko akwai wani alama wani tsautsayi ko wani hadari dake tinkaro gari har yanzu zaka ga barkokin soja musamman wanda suke a dazuzzuka da sauransu ko wuraren da ake gudanar da tarurruka ko training ana yin irin wannan dogayen abubuwan su ake ce ma burj duk ce musu towa ko yawa eh to irin wannan ko a filin jirgin sama ma ko filin airport ana yin shi inda ake ce ma radar shi ma burj ne ya an sake kulle shi a nan wata 8 summa ufrija anhu fi shawwal sannan aka saki ibnu taymiya a watan sallah karama sanata 90 ba'da al-mi'ati as-sabi'ati lil-hijra shekara ta 709 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan bayanan zaka koma littafin al-bidayatu wa an-nihaya na ibnu kathir da littafin al-uqudud durriya na ibnu abdul hadi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya zaka samu wannan bayanan dalla-dalla وأنه عاد إلى دمشق في أول يوم من ذي القعدة سنة 12 والمئة بعد المئة السابعة سنة ابن تيمية دا أكا سكيش بيقوم دمشق كيت إيبا يظن دمشق شكرة كارشا تترى دا تقوم تشاد سيأت كين شكرة تقوم شابيوني سيقوم قرنس دمشق وكانت غيبته عنها 7 سنين sai zama tsakanin barin shi Dimashq da dawowarsa ya fita a shekara ta 705 ya dawo 712 kaga yayi shekara nawa 7 tsakankanin fitarsa da dawowarsa wa ala zalika karkashin wannan fa inna ta'alif ibn taymiya li kitab al-istiqama tamma khilala sanawati sijnihi al-mukarr al-mutakarrir ma baina sanata 75 wa sanata 79 za mu iya cewa kenan wannan zaman gidan yarin da ibn taymiya yayi na a kama shi a sake shi a sake kama shi a kama sake a sake sakin shi kaji har so uku a qal'a a suhuda min an kulle shi a qal'a an kulle shi a habsul quba an kulle shi a burj da iskandariya an sake kulle shi kuma a iyakan su kenan ko wuri uku to aka sake shi kuma daga baya ya zauna kuma kamar shekara 2 kafin ya dawo a kasar su ta Dimashq to a tsakankanin waɗannan wuraren da waɗannan lokutan shine sijinul mutakarrir wato aiki zaman gidan yari wanda ya maimaito har so uku tsakankanin wannan shekarun na 705 zuwa 709 a daidai wannan lokutan ne yayi wannan aikin wa yadhkuru ibnu taymiya fi kitabina al-istiqama mayali shi da kanshi ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafin al-istiqama yace fa innahu qad yadhharu minhu annahu laysa huwa fawqa khalqi wa yafhamu minhu nafya ma dalla alayhi alkitabu was-sunna min wasfihi bil-istiwa'i wal-maji'i wal-ityani wa ghayr dhalika yace akwai mutanen da suke kallon wasu ayoyi da wasu hadisai sai ayoyin da hadisan su bayyana gare su kamar ayoyin da hadisan suna cewa Allah baya burbushin halitta daga nan sai ya kokarin fahimtar cewa to waɗannan dalilan suna kore abinda Qur'ani da Sunna suka tabbatar na cewa Allah yayi istiwa'i Allah zai zo Allah yana kaza ranar alkiyama maji'u da itiyanu na Allah ranar alkiyama sai kokarin kore su da abubuwa irin waɗannan wa hadhihi almas'alatu yace kaga wannan mas'alan wallati qablaha da mas'alar da ke gabanin wannan kabiratani yace mas'aloli ne masu girma zakarnahuma fi ghairi hadha almawdi' Musa ibn Taymiya mun yi maganganu da bayani akan waɗannan abubuwa ba anan ba ina ne wurin sai yace mithlu jawabi li'tiradatil misriya wa ghairi dhalika kamar yadda muka faɗi haka a littafin mu jawabu li'tiradatil misriya da wani littafin daban wanda ba wannan ba wa kalamuhu hadha yu'akkidu anna makhtutatana min kutub ibn Taymiya awwalan wannan maganar tana nuni izuwa ga cewa na farko littafin nan da ni Malam Rashad na tsinta a maktabata al-maktabatul misriya to wannan littafin da gaskiya ne Ibn Taymiya ne domin gashi a cikin shi Ibn Taymiya yana ishara ga wani littafin nashi daban yace na ambaci kaza a littafi kaza kuma an san wannan littafin na Ibn Taymiya ne kaga yanzu wannan yaqinan sai a tabbatar da eto wannan da muka gani shi ma nashi ويؤكد انها الفت بعد كتاب جواب الاعتراضات المصريه على الفتاوى الحمويه sannan abu na biyu kuma shine wannan ya tabbata mana da cewa wannan littafin na istiqama ibnu taymiya ya rubuta shi ne bayan wancan da mun sai da wancan ya rigaye shi a wajen rubutawa sannan ya yiwu a hankalce ibnu taymiya ya rifarin din mutuwansa ko mun gane sai da ya zama da gaske ne an rubuta jawab al-i'tiradat al-misriya sannan ya zama an zo ana yin kitabul istiqama shi sa yayyu ibn taymiya a cikin al-istiqama yake cewa nayi magana irin wannan al-tafi kaza kaga wannan ya nuna mana cewa littafin al-istiqama kani yake ga littafin al-i'tiradat al-misriya dangane da zamanin wallafa su wa huwa alladhi zakara ibn razab annahu kana fi arba'i mujalladatin wa annahu ullifa ma al-istiqama kuma kaga shi littafin jawabu al-i'tiradat din can shine wanda muka ji ibnu radabin yace mujalladi hudu ne kuma yace an rubuta su tare da al-istiqama a lokaci guda asna as-sijn ibn taymiya fi misra a lokacin zaman gidan yari to yanzu kaga wannan ya ƙara kusanto mana da bayani cewa a cikin zaman gidan yarin nan ma sai da aka fara yin littafin al-i'tiradat sannan aka yi al-istiqama ina fata mun gane wannan wa ala zalika ce to karkashin haka fa inna kitab al-istiqama ulifa ma baina sanati 50 ba'd al-mi'ati as-sabi'ati lil-hijra wa sanati 90 ba'd al-mi'ati as-sabi'ati lil-hijra di inda akai aka kawo zamu iya cewa littafin al-istiqama an wallafa shi ne tsakanin shekaru na 705 bayan hijira zuwa shekarun 709 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana a cikin 10 ta farko ta karni na 8 kenan tsakanin shekaru 4 kenan daga 5 zuwa 9 wal arjah abinda kuma zamu iya karkata izuwa gare shi annahu lam yu'allaf fi bidayati hadhihi sanawat al arba littafin ba a rubuta shi a farkon shekarun nan guda 4 ba yafi a karkata cewa an rubuta shi a shekara ta ƙarshe ta 9 ko kuma alal aqalli shekara ta 8 bai da a ce ta 6 ko ta 5 ko ta 7 saboda mene saboda yawan shi da kuma kasancewa an ambaci wani mai yawan da aka rubuta kafin shi ma'ana sai da ya gama yin alal aqalli littafin al-i'tiradat sannan yayi al-istiqama to i'tiradat kuma mun ji cewa yana da yawa wajen mujalladi 8 ne to tsawon zamanin da zai ci yana yin shi sai da ya gama cin wannan zamanin yana yin shi sannan ya shiga cikin zamanin yin littafin al-istiqama to kaga kenan sai mu iya yin takahuni mu iya yin hasashe cewa to mu kaddara waɗancan mujalladan guda 8 yayi su ne a shekaru 2 a cikin shekarun nan na zaman gidan yari ta yi kafin ya fara su sai da aka ci shekara daya ko rabin shekara sai ya tunanin bari ya fara kaga muna da akalla shekara 2 da rabi ko shekara 3 a cikin shekara 5 ya rage mana saura shekara 2 na karshe ta yi kafin kuma ya fara yin wannan sai da kuma aka dan ci wani zamani ko yayi wani a tsakankanin daga cikin sauran sannan ya tunanin to ya kamata kuma na yi wani tafi sunan shi al-istiqama duk waɗannan takahunat ne hasashe ne za su iya karkatar da ra'ayin cewa an yi littafin wajejen ƙarshen zaman gidan yar duk wannan ya daga cikin aikin masu tahqiqi isa kamar da aka sha fada dole malamin da zai aikin tahqiqi ya zama na tsatsi ne ba shi da gaggawa ba shi da san ai sauri a gama kuma ya zama mai kaifin basira da iya auna abubuwa ku duba da yanzu yadda ya ta kawo mana bayanai da maganganu daga malamai iri daban-daban da kuma ya tike akan abinda tsabaragin ra'ayinsa ne wanda kuma ba san zuciya bane ra'ayi ne da ya gina shi akan abinda ya lura daga bayanan da ya samu daga data din da ya hada Allah ya gafarta mishi yace li'annahu wal arjahu annahu lam yu'allaf fi bidayati hadhihi as-sanawati al-arba li'annahu ulifa ba'da jawab li'itradat al-misriya abinda zai fa ba mu mukarkata zuwa ga shi shine cewa lalle fa a rubuta shi a farkon wannan zama a cikin gidan yaro ba dan kuwa sai da aka rubuta littafin al-itradat al-misriya sannan aka yi wannan wa qad kana kitaban kabiran fi arba'i mujalladat wanda kuma wancan mun ji cewa littafi ne mai girma wanda yake ainihin wato kusan mujalladi guda hudu ne a girman sa a irin bugun ma da ake da shi ake hasashe ya mafi haka zama kun ji wannan bayani dogo da malam ya hakaito mana shi dangane da tabbatar da abubuwa na wanda suke da alaka da tarihin rubuta littafin wanda karshe an tike ne akan babu tarihin na keke da keke a ce kaza ga watan kaza ko shekara kaza ta hijira sai dai abinda za a karkata zuwa ga marinjayi probability cewa to ana ganin dai yanayin lokaci kaza ne ta yi kuma anan gaba har yanzu majali ne budadde wani na nan yana bincike ko ana ta leke-leke a cikin maktabat a iya samun wata nuskha ta yi wanda ya kwafe ta ko wanda ya rubuta ta ya yi wata ishara ko ya rubuta kwanan wata ko wata abin nan wani abin nan wato abu da zai zama mabudi wani abin nan da zai zama mabudi da zai sa a fahimci ko a gane ga lokacin da aka rubuta littafin keke da keke ko kuma abin da yafi wannan tantancewa ma'ana wata ko shekara ko yanayin haka ko wani abu mai kama da haka zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a gaba na mawdu'ul kitab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka